gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin mai a jamhuriyar Niger kuma suna iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a nan jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Muazu. A duk ranar Talata shirin yau da gobe yana yada zango a kasar Ghana tare da wakiliyar mu a can Hawwa Abdul Karim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin irin guzirin da Hawwa take tafi da shi a cikin shirin yau da gobe.
Na masu sauraron mu barkamu da wannan lokacin. Ni taku Hawwa Abdul Karim ne kwaniya ce zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra Ghana. Yau ma shirin yau da gobe zai fara da jin ra'ayoyin matasa kan tambayar mu wa shin tsakanin yar siyasa, yar kasuwa da mace da ta yadda a mata kulli wanne suka zaba. Bayan wannan sai mu tattauna da su akan wannan maudu'in. Sannan kuma mu ji irin tasiri da Sarki Ahmad Idris yayi a rayuwar al'umma. Amma dai bara mu fara da maimaita bayanan matasan kafin mu fara tattaunawa da bakin mu na yau. Alkawari wancan satin yau mun gayyato matasa domin mu tattauna da su akan wannan mabu'i.
Kafin mu fara tattaunawa za mu ji ko suwa muke tare da su. Malama barka.
Barka ka dai. Sunana Adama Hussein, ni taliba ce University of Media wanda ke Ghana nan.
Sau malam barka.
To salamu alaikum barko. Sunana Bello Shehu Chiroma, ni ɗan Najeriya ne daga Najeriya.
Tambayar mu na farko kamar da kuka sani tattaunawar mu zai zama mu fara dai da bangaren maza ko ba haka ba. A matsayin ka namiji kuma tashi yanzu aka aje maka mace yar kasuwa, yar siyasa da mace da za ta zama maka housewife, wato mace da za ta amince ka mata kulle, wanne zaka zaba?
Barkan mu dai masu sauraro. To an dai yi mun tambaya kuma to bari mu gani dai. To wanda zai zan dauka ni ina ga zan dauki housewife. A nan dalili na kuwa shine ita housewife zaka iya ajiye ta a gida. Idan ka ajiye ta a gida zaka saka ta kaza za ta yi kaza. I don't know, ban san yanda zan fahimtar da ku, but ni abin da yasa na zabi housewife na farko shine idan ka auri mace, the first thing abin da ya kamata shine dawo mace an auro su a ajiye su a ina ne? A gida ne aka ajiye su. So idan an ajiye su a gida me ake bukata a wajen su? Kai namiji kai ne kake da responsibilities inda zaka dauka nasu gabaki daya. Idan ka ce yi kaza, yi kaza. Idan ta yi ce kaza ne, kai da ka ce kaza ne. I don't know what making sense, but to be sincere dai ni dai na zabi housewife gaskiya, saboda housewife ita ce matan da ya kamata kowa, to me. Okay, to me. Yawwa gani, yawwa ya kowa ya zaba gaskiya, saboda ita ne wanda zaka ajiye ta sai inda ka juya ta, kuma zaka kawo mata, kuma za ta amsa. In ka ce yi kaza, za ta yi kaza. In ka ba ta kaza komin kashin shi, kuma za ta amsa, kuma za ta yi maka godiya. So ina ga
wani disadvantage yake da shi da advantage kan auren housewife da kake magana, za mu zo gare ki.
Advantage da disadvantage in auren housewife da yar kasuwa da politicians, ai abu ne wanda is very open, ko ba haka ba? Na farko ki dauko housewife. Yanzu kika dauko housewife, ai the word has already said housewife. We all, yes, matar gida, ajiye ta a gida, ko ba haka ba? To idan kika dauko kuma mace ƴar siyasa. To ka dauko mace ƴar siyasa, za ta sabin ɗinka a gida ne ko kuma za ta sabin mutane, za ta sabin ɗinka ne da mutane a waje, politicians. Kin fahimta? Yaure, ki dauko kuma mace ƴar kasuwa. Yes, ba mu ce mace kwar ta yi kasuwa ba. Ko ba haka ba? Eh, idan ta yi kasuwa amma wani irin kasuwa? Kasuwan it depends. Housewife akwai irin kasuwancin da ita ma housewife za ta iya yi. Amma da yake an ce mu differentiating duka. Kin fahimta? Yes. So akwai times inda ita mace ƴar kasuwa ba za ka samu time inda kamar yadda za ka samu fully housewife ba. So kin ga the difference is clear gaskiya.
To, malama Adama.
Na'am.
Kin ji bayanan malam Bello Chiruma. Kina da abin da zaki faɗi game da abin da ya faɗi kafin mu shiga tambayar mu na gaba?
To, kamar na doke shi ga tambayar da kika yi mai na ƙarshe shine advantage and disadvantage. Gaskiya zaman gida ku mace ta zama gida yana da dadi. Tuna dai ta zama gida a biya mata bukata. A mata komai a samu mata mutane da za su tsaya ta aiki gida ta duba yara yana da dadi kuma yayi haka in ya zama haka kingan yaran nan sun samu ci gaba cikin rayuwarsu kuma ta yi komai yanda ya kamata an samu gida ya zama amma matan nan rayuwanta na ya zama dini na gida na iyalinta haka rayuwar nan dai zama mata har abada kin gane ko ba ta samu damar ta yi abun da ita take so kuma abun da za ta taimaka al'umma nata to shikenan sai zamu koma farko
tambayan farko zabin da yayi tsakanin mata ƴar kasuwa ƴar siyasa da housewife
haka to yanzu yanayi na canjawa gaskiya kamata a ce mun fadi mu kanmu gaskiya mata suna cikin kasuwa suna yin kokari ma kin ga mace tana da shagowa ba ita ke juyawa ko mazan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ma ƴar kasuwa ce amma ya aureta sun zama tare ko ba haka ba to akwai mata kuma masu mutane da suka zama matasa kai kamin ka aureta nan ka san kamar irin mace da dan aura kenan kuma bai gwada kamar su matan nan basu ya su zama gida ko basu ya su rika gida ba muka duba cikin al'umman mu akwai musuloli da yawa da ba shi dole namiji ya kamata ace ya tsaya gaba yana duba ta wurin musulolin nan ba a'a ya kamata ace kamar a aiki ne na maza da mi na mata in su wayi kuma yi tare malam Bahaushe shi da ya ce kamar ya zabe mace da ya zama gida dole haka ne haka suke yi su sun fi so matan su zama gida kulle haka ne to akwai abu ne kamata mu sani shine iko gaskiya mazajin mu suna da iko kan mu mata wannan magana gaskiya ne amma in yazo yayi yafi haka shine abu da muke ce ma we patriarchy cikin turanci shine karfin maza akan mata ko karfin da al'umma ya ba namiji da wani su lokaci yana zama illa ga mu mata ya kamata a duba don wani namijin shi yana duba kaman wani namijin yana duba kaman matan nan ta zama gida ya biya mata bukata mata komai ba yanda da ya ce matan nan ta fi shi ko matan nan ta rena shi ko wannan abu haka wani namijin yake kuma ba wai haka ba haka society mu yake muna cikin patriarchal society shi sa dole ya kamata ce malam Bahaushe ya fadi haka kamar yanda ya fadi cikin maganar shi ya ce kamar yana so a ce yana da iko like yana control akan ta kuma wannan dai yana da kyau a ce kamar ana zama alaka mai kyau dai kana haka amma dai kai yafi haka don ya fi haka ya zama magana muna da mace da ta zama ɗan siyasa kuma mun san kamar siyasa aka yi shi yayi kyau mai kyau ne muka samu mace da take ta zama mutumin siyasa yana da kyau ko bai da kyau balantana ma har za ta yi shi kuma yayi kyau abu mai kyau ne ko ba abu mai kyau ba ya ka al'umma gaba to kuma dole ya kamata a ce mace ta yi siyasa saboda cikin siyasan nan akwai abubuwan da ya kamata a ce an kula da in ya zo wurin sha'anin mata in akwai namiji gaba wurin nan ya yayi yayi shi sa dole ya kamata a ce mun samu mata suna yin kasuwanci suna siyasa in so mai mu ci gaba
Malam Bello aka ce mata housewife kamar kai ka zabi mata housewife to yanzu mu sanya kan mata wadda ta zama za ta zama gida kai ne ke da iko akan ta baka tunanin irin makarantu da ake zuwa a yi nisa domin ta taimaka wa ƴaƴanka nan gaba don idan mace ta zama ƴar gida kawai akwai abubuwan da take iya ba da gudunmuwa kai da kanka a rayuwar sana'arka ko a rayuwar zamantakewanku aure
sannan a rayuwar ci gaban ƴaƴanku ba ka tunanin wannan ka bar matanka ta saura kawai a iyakan matar kulle a gida?
A sake dawowa, barin ba ma bafulatanar gana amsanta tunda ta ce ni ba fushi ne. Yawuriya, aito, ba wai na ƙi haka ba ne, kin san akwai wajen da idan Allah ya ajiye ka ko a matsayinka, maybe namiji ne ka tsaya a wannan matsayin. Akwai wajen da idan Allah ya ajiye ki a matsayinki na mace, to ki tsaya a wannan matsayin. Duba ga maganan ko tambayan da kika mun, shine zan amsa miki yanzu. Menene aure? Ko ba haka ba? Kuma wani matakai kake dubawa kafin nan kai aure? Na farko, Annabi ya mana koyi da mu aure duk mu hayayyafa, masha Allah. Let's say for example, mun yi aure yanzu. Mun yi aure, abinda Annabi yake nufi mu aure mu hayayyafa shine mu hayayyafa ranan gobe yayi alfahari da mu. To akwai abinda ake kira tarbiya. Ba kai ɗaya bane namiji za ka yi tarbiya wa yaranka. Kai namiji ne, kai ma'aikaci ne. You are going to be a hustler. Ko ba haka ba? Za ka fita nan, kaje can, kaje can. To wane ne ka bari wanda zai lura maka da tarbiyyan ƴaƴankan nan? Ko kin san da cewar an ce idan aka yi tarbiyyan mace ko namiji guda ɗaya ya taso da tarbiyyan yana iya shafan mutane 100 dubbanni tarbiyyan su yayi amfani? In ka samu tarbiyya mai kyau, za ka zama to jagora mai kyau a ko ina da idan a ko ina idan ka je. To amma yanzu idan ka auro ƴar kasuwa ko ka auro ƴar siyasa, ki gaya min anan, kai karan kanka a matsayinka na mijinta bata baka enough time ba. Ko ba haka ba? To what do you expect of ƴaƴan da kuka haifa? Ta ina za su samu wannan time din, su samu wannan tarbiyya? Ba wai an ce macen gida an takura ta bane. No.
Ni aka ce housewife, idan zamu define, zamu yi bayani kan housewife, shine macen da take gida ba ta da yin wani abu, sai dai sai mamijin ta biyayya ko ta dafa abinci, ta duba yara. Akwai wani abun da bayan wani to i bayani.
Ba wai ina nufin ita kawai ta zauna a gida aikinta, ta mana girki, ta kula da yara ba. No, akwai certain abubuwan da ya kamata a matsayinta na housewife. Kai ma kana da hankali ai, ko ba haka ba? Kuma at least idan kai ma kana nemowa, maybe kana neman contribution to wani waje, matanka ma za ta iya contributing through wani abu. Me za ta kawo wani tabu? Ko ba haka ba? Tana yi, akwai kasuwancin da za ta iya yi a gida, wanda yanzu zamani ya taho mana technologies da yawa. Za ta iya yi a waya, za ta iya yin odan kaya, za ta iya yin waye. I'm not saying kawai za a wani takura ta da sauransu. No, what I'm just saying here is, kin gane, it's a housewife is far better than mace ƴar siyasa da ƴar kasuwa a waje. Apart from wa'innan abubuwan, I will still give her the opportunity, kin gane, za ta iya yin wantu-wantun dinta a gida.
Ina da bambancin housewife wanda take kasuwanci, take sayar da kaya a gida, da macen da take fita ta yi kasuwanci.
Ita wannan za ta yi nata a gida ne, kin fahimta? Tana yin nata a gida, at the same time tana lura da tarbiyyan yaranta. Ita kuma wancan fa, ita wancan za ta fita ne ta je kasuwa. How many hours idan ta fita kasuwa take kafin nan ta dawo gida? Yara wani lokaci da wani lokaci suke so a samu lokacinsu a matsayinku na iyaye ku zauna da su, we want in one da su. Ban san ko kin fahimta ba. So ita wannan housewife din da take gida, tana gida, she's doing two things. Tana gida tana yin kasuwancinta, kuma yana tafiya mata, sannan at the same time tana kula da yaranta at times din da ya kamata ta tare da su.
Ina fahimci kai naka housewife, wato housewife ne da take da ɗan wasu dama, amma ka san akwai wanda su suke mata ne ɗan gida ɗan kulle, ba a su da alaka da wani waje, daga mijinsu sai ƴaƴansu sai abin da mijinsu ya kawo. Wannan tambayar bari mu yi ma malama Adamu. Malama Adamu, kafin ki bayani kan abubuwan da yake fanna tambaya ɗaya, wato idan aka ce housewife mace da ke gida take kasuwanci, ta aka mijinta ɗan ba ta dama, ba ta da fita ta kai kasuwa ta zama ta yi kasuwanci, da macen da ke fita kasuwanci, akwai wanda zai rike aure da wanda bai rike aure?
Ko akwai wani magana? Kun fahimta?
A'a,
ina zuwa.
Bello, kaka yi haka. Tun da zu kake magana, ina sauraron ka.
This will be the last one.
No, take your time.
All right.
Ya samu hankuri. Riki, na kare duka kashe ka fadi. Kamar yanda kika fadi, cikin matan ga ko wanda dai ya rika aure ko ko wanda bai rika aure. To ina so mu gane cewa kamar wanda ya so ya rika aure duka ya rika aure, ba wai shi dole ne shi ya zama mai aiki, mai gida, akwai mutane da suka zama housewife, matan da suka zama housewife, ba su zama housewife kamar yanda ya kamata. Akwai matan da suke me, suke kasuwancin nan, gaskiya ba su samu me dama suna kula da gida, amma akwai mata nagartattu ko mutane da suka san hakkinsu kamar me, kamar mata aure kuma aikinsu suna yin shi, kuma suna yin shi yana kyau. Ina so mu san cewa kamar cikin society mu ko cikin al'ummar mu inda muke yanzu nan, ban mu kai inda da a ce kamar Nigeria, Africa, ban mu kai inda da a ce kamar a ce matan mu su zama gida ba su komi ba, a'a ban mu kai wurin nan ba tukuna. Muka duba countries like Saudi Arabia, wanka magari na ya ci gaba ya zama akwai kudi garin, shi yasa mata su sauna zaune gida, ko suna zaune gidan ma ba su aikin gida. To mu kuma muna nan ga aikin gida da muka yi kawai ma wahala ne, suna samun mutane suna musu mai aikin gida nasu ne kawai su zama su yi ado, su duba yaran su, ko yaran su ma ba su mai shayarwa, haka aka yi musu sauki. Amma mu fa ba mu samu wannan dama ba, mu namu daban ne. Namijin ma duban gidan ma bai kare ba, bai yi ya kare ba, shi yasa dole ya kamata a ce kamar mace mata me ta taimaka ma kanta farko da yaranta tukuna, ma a ce kamar ta ji me ta taya mijinta in ya zo bangaren kudi ko neman kudi. Akwai president guda su from Mauritania, sunanta Amina Gurub Fakim, ita musulma ne kuma tana polygamous home, tana gidan da ake aure biyu. To ita zama president from 2015 to 2018. To matan da ta yi siyasa kenan, amma musulma ne, amma ta yi zama, tana zaman gidanta, tarika aurenta. Shi yasa maganan gada muke fadiwa cewa kaman she mace ta zama gida ta yi wannan duka yanda da samu iko kan mata ne, kasu su ci burinsu kamin dan kare wangaya. Ta zama magana na karshe shine mata suna da kokari, in mace ta sa hankalinta ta yi wani abu duka tana yin shi, kuma tana yin shi yayi kyau, she da bata yi niyya ba. Mace ta zama yar siyasa, yar kasuwa, ko gida ma ne mace ta zama, shi sakan mu duba shi haka nan.
Shirin mu dai ina jin wannan part 1 kenan. Zamu yi part 2 insha Allah nan gaba. Sai yanzu mu saurari shirinmu na gaba. Nagode kwarai da zuwan ku.
Mun gode sosai.
To mun gode, Allah saka yake.
Amin.
Cigarette. You're like smoke inside my lungs. Give me high but give me death. They say I'm old enough.
Tume magana sunana Isa Abubakar. Na fi gwamnati zabe housewife. Dalili na shine ni ya kamata nima. Ni ya kamata duba gida, ita nata aiki da zata yi ta taimaka muna shine kwanci hankali da kula da aya da muke da su har dai wani lokaci.
Sunana Ibrahim Abubakar, mai wankin hula Fadama. Gaskiya ni dai a ra'ayina wadda zan dauka ita ce housewife, ma'ana wadda aka ce housewife din nan ita ana nufin wadda zata zauna a gida dindindin, ba dare ba rana, ko da yaushe tana tare da kai, tana tare da iyalanka wajen yin abubuwa na cikin gida, sabanin su wa'ancan sauran kamar yadda ake magana.
Sunana Abba Jibrin Abdulhamidu, dan karamin bawo miya. To gaskiya ni gwanda na auri mace yar siyasa iri na, kwarya tabi kwarya, saboda ni dan siyasa ne, ita ma yar siyasa ce. Ina ganin halin mu zai fi zuwa daya, kuma ta san aiki na, na san aikin ta, kar ta san kar akan na auri mazauniyar gida.
Ni ma sunana Abdul Aziz Mahmud. Gaskiya ni dai na zabi housewife, na zabi macin gida, saboda abin da yasa, saboda tarbiyyatar da yara ma, don ni haka na fitan gini ma, dole ne ka samu wanda zai kula ma da yaranka, don yara su ne matasan gobe. In ka samu mata mai ilimi tana tarbiyyatar da yaranka gida, kai ma ka fita nema, ni na ga shi ne mafi alheri a gare ni.
Ni ma sunana Abdulkarim Ibrahim, ina magana daga Kanish, wanga ra'ayin da yazo game da batun zabi. Ni gaskiya na zabi in kirmace na kasuwa, mace da ke kasuwanci tana da taimakon da take ma mijinta, domin yanzu garin yayi karfi, duniya ya sake. Shi yasa in ka san mace da tana zuwa tana kasuwanci, kai ma kana naka, randa ma naka ya fadi ko naka bai tafiya, mace da ya kama wa gidan dai ka san mace na gari.
Sunana Tahiru Audu, ina kasuwan Garba. Ni dai na zabe mata wanda ke gida yana kula da yara, don ka dan saboda me? Saboda an ce ma mata yara kamin su samu tarbiyya sai mace ta gari. To lallai dai ka samu irin wannan mace wanda take gida, take kula da komai a gida, to wannan wannan yafi, ni dai zabi na kenan.
Idan ba ku manta ba, wancan satin mun saurari yadda mai martaba Sarki Ahmad Idris mai lakabi Jordan Sarkin Sisawan Ghana inda ya ba mu tarihinsa, yau ma mun sake gayyato sa domin mu ji irin tasiri da ya rayuwar al'umma.
Mun riga mun gabatar da kai a farko, yanzu kai sai za mu shiga bangaren mu na tasiri. Wa kai wa tasiri? Mu zo bangaren matasa. Shi akwai wani matasa ko matashi da kai tasiri a rayuwar shi?
Oh, wannan ne is countless. Yanzu na bar aka cire mota na, zan yangwada miki citation na schools in the community da suka bani. Na fara da Akage Secondary School. Most of aid in da suke samu from the municipal assembly da ke taimakon su, most sun zo ba wannan fund din Amrabu MZ. Ina gan daga kanshi na san kaman ashe akwai taimakon da ya kamata in kana cikin community ana yi ma wayannan mutane. Gaskiya shi fara kawo su wuri na, ina taimaka musu. Yanzu suna zuwa wuri na direct without the municipal. Ina taimaka musu when it comes to batun examination, when it comes to school fasi, abubuwa da yawa da school na bukata wuri na suke zuwa. Ina yi musu, Allah ya sa kuma gwadagwado, ina yi musu. Sometime ago ma, let's say kaman 2-3 months aka, akwai wani letter da suka kame ne da suke neman taimako. Wangan da ke suka bude municipal da ake gina wa sabo educational wanganmu na wurin nan, da su da kansu when it comes to 6 March da menene wadansu abubuwan da suke neman municipal na tura su wurin na. Ina da wadannan letters da suke mani duka
wurin ka take turo masu neman tallafi.
Yes, municipal chief executive shi ke turo su wurin na. Ha, dalilin shi na samu ni da su muke da wannan
alaka
nake taimakon su
wani ga wannan kuma akwai schools.
Banda Akagas akwai primary schools nan
cikin
wannan dukkan su na taimakon su from the education fund da suke da shi daga municipal nan, daga wurin komi suke neman daga wurin. Kuma ina da letters sun da na basu ko one city na basu na taimake su, suna bani appreciation letter. She said most sun na da shi duka komi na musu suna appreciate.
A zo bangaren individual kai sai mutane ɗaya-ɗaya haka na iya zuwa maka batun suku, batun aure, kasan mutane da sauransu.
Individual wannan shi bayanci da wannan on the normal base ga bayanci di every day amma almost every day. Almost every day. Amma gaskiya taimakon da nake yi nake jin dadi shine saboda most youth nan taimakon su aka muna yi ne, amma gaskiya iyayen da suka fi zuwa muna taimaka musu. Ni da Sarki Newtown, Sarki Saibo, ni da shi muka zauna nan kamin dare yi, iyayen da ke zuwa muka taimaka musu. Dadin da nake ji da wannan taimako, most ba suna zuwa su ce muna yaya na gida ana jin yunwa a ba su kuɗi su ci abinci ba, sai su ce a'a suna neman jalli. To, ni dadin da nake ji kenan.
Kuma sai su tafi su
yi aiki suke yi. Sai ka ga wani ya zo wani lokaci ne na mangu. Kana so ta sadda mangu, ka tambaye ta nawa, bai kai 500 ba. Ka gani? To, ina gani wanga abu, in ka samu wani 500,000 ka ba su, kai ma ka san kaman me shi ya zo neman wurin 300-400.
Ka ajiye mangoro ko
lemu. Ka ba ta 1,000, ka san kaman marketin nan za a dubun shi ne, za a taimake su. To, ni daji na kenan don na san da wannan an ciyar da yara a gida. Aha, amma wani ya zo ce maka ina neman yunwa na ji na wannan dai ba case wannan ba mu sashi don shi kullum ciki muke. Amma yanzu wa suna neman iyaye mata jalli, kullum su muna ba su nanga.
Masha Allah, na ji daɗin wannan sosai-sosai. Mun zo ɓangaren irin wani sasanta tsakanin al'umma, gyara tsakani, auratayya, an ba da gudunmuwa ta wannan ɓangaren?
Wannan ciki muke. Ai. Aka ce sarki. To, wallahi ni nawan ganda aka ce Ghana. Ni nawan na shin ce ba Accra nake yi ba. Nationwide nan gaba daya na ya samun call. Mostly nan kuma wanda ma ban san su ba suna samun number na through platforms me shi ya kira. Wannan dai ciki muke kullum. Cikin kullum ciki muke can taimako da ya aure da abubuwa. Amma ni abin da nake so da youth ne, kullum ina magana mu masu taimakawan ba zama muke yi ba, aiki muke yi. ni kullun na magana ni office na ina bude ko me kake ni godogodo aikin da nake yi ne ni am into construction inde field na kazo wallahi ka samu aiki kai yanzu da nake nan ana aiki site kin gane yau ban kullun na alfari kaman ni na san kaman duk wani matashin da ya tashi cikin zango inda yake alfari ya ce ina da gida East Lagos to yau ni na alfari kaman yaron da ke mina aiki ina da gida East Lagos shi wannan kawai ma yana busu na shi sa ina gan irin ire-ire wannan matasa ya kamata su bar zama
su tashi
aha su tashi saboda shi yaron is cousin to my late wife da Allah mata rasuwa bai sa ya zauna ya kiye ba shi kawo kan shi jikina muna aiki tare to yo Allah ya sa ka duba irin shi ya samu gida East Lagos
to duk wani mai kudi a Ghana ga yana alfari yace yana da gida East Lagos to gashi shi ma da yayi biyayya yana da gida East Lagos
to with that kawai it makes me feel so proud
insha Allah muzo bangaren addinin musulunci ai tasiri akai aka ce gudun wanda ka ba wa addinin musulunci rijiya masallaci su ma wannan ayyuma addinin musulunci hidima
kwarai cikin muke ina gun balle yanzu cikin mantin ga an coming a lot jiya ma ciki na yi wani kullun wannan dai muna cikin balle season ga da zamu shiga
Ramadan
season mu kenan dama ni gida na wurin muke zama muke shan ruwa da Francis na wurin muke kominmu amma masallacayya da makarantu da suke neman taimako wannan dai ciki muke muna take makamusu kullun last year ma aka na samu wuri rijiya nake so yi na boho rijiya dai na kayuka dai muna yi Allah jikan sofin malajofa shi akwai kayukan da yake gwada muna daga wurin shebar muna yi masallacayya ma wurin duka mun samu su tas na mamanta da wansu kayukan shi yake gwada mini sunake akwai inda ma shi da kanshi ma ya gina masallaci bar na zo na ta jiki da ciki duka ma da muka sa bungalow proof da komai muka yi rijiya cikin kayukan last year zamu yi wani gaban da na kawo su zo su duba gaskiya wai da su yi kofan gidanmu shi na ce a'a inda kofan gidanmu za a yi ban so dalili na ne wacan shekaran gobe abin kuma ba na gida don yin shi ba dan yi ma masallaci ne ban so gobe mu ba mu a mai da shi gado
ka tasha ko wanda ya kama hannunka yayi gwada maka wani abu ko ya tallafa maka ko ya maka gargadi a abin nan kaka binu
eh ni da kaina rayuwa na da kanshi da na tashi gaskiya wani ankalin da na tashi da shine wani bai taba taimako na she Allah gaskiya lokacin nake tashiwa ina tuna wani lokaci yaya na Germany yace zai taimake ni ya kai ni Germany na tambaye shi bai da abokin da yake so ko menene kuma ba wai ina da shi bane gaskiya lokacin amma ni na tunsa wani perception kaina kaman I will make it myself shi na tambaye shi na gani shi na so ya taimake ni ina gwada mai bai da abokin nace ni gaskiya ban so yana da wanda zai yi taimake shi ita margaya wannan Allah mata rasuwa mai daki na ita ne ita take ce mini iyaka ya ita ne fila na da na san kaman ta pushi na inda na kai yau
wani gargadi za ka yi wa waɗanda suka samu kuɗi ba sa taimako
eh kullun na da wani wanda ke sani dai kullun na wani magana duk wani mai arzikin da ka ganshi bai taimako kai ka kiyaye shi kawai bai da arziki suna ne wai mai arziki amma bai da arziki
Time with a cigarette. You're like smoke inside my lungs. Give me high, but give me death. They say I'm old enough to die young. Thinking blindly as I regret. Without a higher life.
Madala. To masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu karkare shirin namu na yau. Yanzu a madadin Hawwa Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Julie Letters Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Mu'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.